الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 4 ga watan Zulkaada shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 8 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 19 a bangaren lissafi suratul Maryam kafin darasi na yau ba da yafi ne nan da tambayoyi su kan iya gabata na'am
amma shi yace bai sani kuma mata batun kuma ina ga baki malaman sai ba tawace wa Allah Allah ba aure ba kuma tace waya ya zai kuma nan ya tashi ya kai mata ita
to wai dan uwa ke cewa mutum ne ya mama tar shi saki uku anan kuma dole sai an yi bincike saki uku a lokaci guda ko saki uku daban-daban shi dai ya mata saki uku sai mahaifanta suka ce ba komai su koma su ci gaba da zama shi bai san da cewa in an yi saki uku baya halatta mutum ya koma da wannan mata dole sai ta yi wani aure ita ma kuma ta jahilci haka suka koma suka ci gaba da zama har suka haifi yaya bayan haka sai wa'azi ya ci musu cewa duk mutumin da ya ma mace saki uku to ba ta halatta gare shi har ta tinki har zaujar gida sai ta auri wani miji wanda yake na daban to menene matsayin waɗannan yaya da suka samu a farko abinda zamu ce jahiltar cewa mutumin da ya ma mace saki uku yakan iya komawa abu ne wanda yake in dai a cikin maraya mutum yake rayuwa akwai wahala amma in a kauye ne ba mamaki saboda wannan uwa yake gaya mu sun je kauye wa'azi sai suke bayani akan zarki wani ba kauye ya tashi yake faɗa yake cewa shi ai wanka na janaba ai yana zama wajibi ne akan wanda ya aure wanda bai yi aure ba ina shi na wankan janaba wasu ba sun ɗauki wankan janaba cewa ya takaita ga wanda ya zina da wata mata ba wanda yake da aure ba wannan irin wannan jahilci akan same shi a kauye ba mamaki dama Allah ya faɗa kauyawa wa ashdahu Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasul su suka fi kamaci game da rashin sanin iyakokin da Allah ya saukar ma manzansa ma'ana dokokin da Allah ya saukar ma manzansa saboda sun yi nisa game da karantarwa ta addini in a kauye ne ba mamaki a ce mutum ya jahilci cewa duk wanda ya ma mace saki uku yakan iya dawowa ya ci gaba da zama da ita ba mamaki su uwayen diyar su jahilci haka, shi angon ya jahilci haka, ita matar ta jahilci haka, amma in amaraya ne akwai wahala. To anan sai mu yi bayani akan lokacin da su uwayen suka jahilci haka, mijin ya jahilci haka, matar ta jahilci haka, suka koma suka ci gaba da zama. To waɗannan ƴaƴansa ne, illa kasancewar auren aure ne ba ta ce dole za a buɗa shi a lokacin da wa'azi ya ci musu, kamar yadda ake samun ɗa na shubha. An gane ko? Shi ma in ta hanyar shubha aka samu ɗa, wannan ɗanka ne. Haka nan in aure bataccen aure ne aka yi, in aka samu ɗa, wannan ɗa za a dangana shi zuwa wannan miji. Kenan, in akan rashin sani ne, to wannan ƴaƴansa ne, amma wannan auren bataccen aure ne, dole za a buɗa shi ta je ta yi idda. In ta gama idda, ta samu wani miji ya aure ta, in sun rabu da wancan miji, to tana iya dawowa gidan shi. Kuma in kamar misali saki uku ne a cikin kalima guda, to wannan dama a matsayin ɗaya yake. An gane ko? A malikiyance ne ake ɗaukan saki uku a matsayin saki uku, amma a magana wadda take mafi rinjaye saki uku a cikin kalima ɗaya, mutum ya furta cewa na sake ki saki uku, ko ya rubuta takarda wadda ta kunshi saki uku ya damƙa mata, to wannan a matsayin saki da yake. Kamar yadda bayani ya gabata akan haka, hadisi ne sahihi, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, yake cewa saki uku a cikin kalima ɗaya ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamanin Abubakar, da farkon khalifanci na Umar a matsayin saki da yake. Da tafiya ta yi tafiya, mutane suka ringa wuce gona da iri kai tsaye, sai mutum ya tura ma mace saki uku a lokaci guda. Shi kuma yin haka safanin sunna ne. Umar, Allah ya kara masa yarda, sai ya ce daga yau duk wanda ya ma matar shi saki uku za mu ɗauke shi a matsayin uku. Umar ya yi haka ne don yi musu uku ba. An gane ku? Kenan, in daman saki uku ne ya mata a jimilce, to wannan ba maganar abu da aure, za su ci gaba da zaman su. To wannan a zaman da yake, wannan kuma ƴaƴansa ne. Kwarai? Kwarai ba maganar abu da aure, saboda kasancewar saki uku a cikin kalima ɗaya a matsayin ɗaya yake. Wannan akwai littafi na musamman wanda wani malami ya wallafa, bahasi ne ya yi, wanda yake bahasi kyakkyawa akan wannan mas'ala. Na'am. To wannan mas'ala ta maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba. Haɗa salloli biyu masu tarayyar lokaci yana kasancewa ne domin wani uzuri. In har ya kasance akwai wahala, akwai ƙunci game da yin kowace sallah a lokacinta, salloli masu tarayyar lokaci, to anan ana da damar da za a haɗa su. Wannan rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala izuwa ga bayinsa mu'minai akan hadishin manzansa. Domin hadithi yana cikin sahihai, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka yi sallar azhar, take yinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tada ikama aka yi sallar ta al'asr. Da lokacin magariba ya yi, da aka gama magariba, kai tsaye manzon Allah ya sanya aka tada ikama aka zo da sallar isha. Abdullahi dan Abbas ya ce ba ruwa, ba iska, ba wani tsoro, manzon Allah ya yi jam'i tsakankanin waɗannan salloli guda biyu masu tarayyar lokaci, azhar da al'asr, kuma da magariba da isha. Aka tambayi Abdullahi dan Abbas, menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwa, ba iska, ba wani firgici, manzon Allah ya yi jam'in waɗannan salloli? Ya ce manzon Allah yana nihi ne kada ya tsananta ma al'ummarsa, ma'ana duk lokacin da al'umma ta samu kanta a cikin kunci, to an ba ta damar yin jam'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci. Misali, a irin yanayin da muke ciki, yanayi na damuna, girgije ya haɗu, ana kyautata zaton ruwa zai sauka, to wannan akan iya yin jam'in magariba da isha ko azhar da asar, ko kuma ana ruwa ba a dina ba, to a wannan lokaci akan iya yin jam'in azhar da asar ko magariba da isha. Ko kuma an yi ruwa an gama galema, wanda yin kowace sallah a lokacin da akwai wahala, to wannan shi ma ana da damar da za a yi jami'i. An gane ku? Kenan, a yanayin damuna ya zamanto girgije ya gangamu, ana kyautata zaton ruwa zai sauka, to wannan ana iya yin jami'i. Ko ana ruwa ba a dina ba, ana tsakiyar yin ruwa akan iya yi. Hali na uku, bayan an gama ruwa galema, wanda a ji sallah ta magariba a je gida in lokacin isha yayi a dawo akwai wahala ga jama'a, to akan iya yin jami'i. Haka nan, wanda yake matafiyi shi ma an masa rangwamen hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci, azhar da asar ko magariba da isha, sawa'an yana kan halin tafiya ko kuma ya isa garin da yake, a matsayin shi na mai bulaguro zai iya yin jami'i. Haka nan, misali marar lafiya wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai wahala a kansa, to wannan in lokacin azhar yayi, kai tsaye in yayi azhar sai ya kawo la'asar, ko kuma in lokacin azhar kin yayi sai ya jinkirta, in lokacin la'asar ya shigo sai ya tashi ya azhar kuma kai tsaye ya kawo la'asar. Haka ita ma magariba da isha, in yayi magariba a farkon lokacin da kai tsaye ya kawo isha ko ya jinkirta, ita sallah ta magariba in hantsin gwabro ya fake wannan ja wanda yake kasancewa a yamma bayan fadawar rana ya bace, kenan sai yayi magariba kuma take yake kawo isha. Tare da cewa shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa, shi yana ganin cewa magariba da isha sune aka iya yin jam'in su a irin dare wanda yake na girgije, amma ba za a yi jam'in azhar da asar. Malamai suka ce wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas hujja ne akan al-Imam Malik, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jami'in azhar da asar kuma yayi jami'in magariba da isha, kenan kayyadewa cewa sai magariba da isha banda azhar da asar, wannan kenan sai a maida ma al-Imam Malik fadarsa, a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala, domin babu wanda yake da ta cewa bayan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka dai shi jami'in kenan, a nan abinda muke so mu gane, kada mutane su maida shi al'ada kawai, haka nan babu wani uzuri ka tashi kai jami'in salloli masu tarayyar lokaci. Uzuri shi yake ba da damar a yi, in dai akwai wahala game da yin kowace sallah a lokacinta, to wannan akan iya yin jami'i. Misali, ko ya kasancewa wata tattaunawa ce kuke mai matukar mahimmanci wanda za ta dau lokaci, to wannan shi ma akan iya yin jami'i, wanda ku katse wannan tattaunawa a je a yi sallah sannan a dawo a ci gaba akwai wahala, to wannan akan iya yin jami'in azhar da asar ko magariba da isha. Shine muka ƙara misali, kamar misali waɗanda suke malaman likitanci, musamman waɗanda suke masu fasa ciki, ko kuma mu ce waɗanda suke dai masu dai su ne masu operation, wanda za a fasa jikin mutum a fitar da wani abu wanda za a iya ɗaukar lokaci mai tsawo. Akwai lokacin da za a ɗauki awoyi da dama, to wanda katse wannan aiki a je a yi sallah akwai wahala, to wannan su ma suna da damar da za su yi jam'in wannan sallolin nan guda biyu, azhar da asar ko magariba da isha. Ko kuma irin yini wanda yake na jarabawa, wanda in an shiga jarabawa za a ɗau lokaci wanda yake mai tsawo, kamar misali an yi jarabawa za a shiga karfe 3, in aka shiga karfe 3 akalla wannan jarabawa za ta dauki awa 3 ko awa 4 ko kuma awa 2 kafin a fito, wanda kuma ba za a baka damar ka fito kai sallah ba misali, to anan kakan iya yin jami'in azhar da asar, in lokacin azhar yayi kai tsaye in an gama ka kawo la asar, in yaso in an shiga ayi ta yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, muna dai cikin sura ta 19 a ɓangaren lissafi suratu Maryam. Mun tsaya ƙarshen aya ta 82, faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim ziddah. wanda kafin ita wannan aya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana mana bayani dangane da wani kasurgumin kashiri wanda yake wata da'awa da'awa ta ƙarya cewa wai kamar yanda yake da dukiya yake da ƴaƴa a nan duniya in an wayi gari kiyama to irin haka zai kasance da dukiya da ƴaƴa kamar yanda daman dukiya da ƴaƴa Allah ya faɗa kawace wanda take ta rayuwar duniya an gane ku sai in sun hadu da imani sannan ƴaƴa da dukiya za su amfani ne su a gobe kiyama Ubangiji ta'ala ya faɗa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqanqara minal dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'ul hayati dunya wallahu innahu husnul ma'ab haka Ubangiji ta'ala ya faɗa al malu wal banuna zinatul hayati dunya don haka a yinin alkiyama dukiya ko ƴaƴa ba sa amfanar me su kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim amma su waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su saboda tsabar wauta da jahilci yanda suke da dukiya da ƴaƴa a nan duniya suna amfana da su tsammani suke a gobe kiyama dukiyar su da ƴaƴan su za su amfane su kamar yanda mun ya gabata a cikin suratul kahf wannan kafiri wanda abokin sa mumini yake masa nasiha an gane ko sai yake maida masa martani yake cewa wama azunnu sa'ata qa'ima wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba yake cewa kiyamar da kake tsoratar da ni kake mun barazana da ita cewa akwai wuni na alkiyama nan gaba yace ni bana zaton cewa kiyaman nan zata tabbata domin ban yi imani da ita ba haka yake fada masa sai yace kai wala iruditu ila rabbi kaddara cewa ma alkiyamar zata tabbata kamar yanda kake fada cewa za a dawo da ni wajen ubangiji na in ma an dawo da ni wajen ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba zan samu wata makoma fiye da wannan gonar tawa da kake gani ko kuma la ajidanna khairan minhuma munqalaba to haka Ubangiji ta'ala a can da suke alfahari suke nuna jiji da kai suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin suka ce mu mun fi ku yawan dukiya kuma mun fi ku yawan ƴaƴa dan haka wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba mu zamanto ba ababen azabtarwa a ranar kiyama yanda muke da daraja muke da matsayi a nan duniya in an wayi gari kiyama ma mu muke da matsayi Ubangiji ta'ala ya maida musu martani wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda nazulfa illa man amana wa amila salihan فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ Ubangiji ta'ala yace dukiyoyinku da ƴaƴanku ai ba su zamanto ba da za su kusantar da ku zuwa gare mu kusantarwa iya wanda zai samu kusaci gare mu shine wanda ya aikata aiki na ƙwarai an gane ku wanda ya yi imani ya aikata aiki na ƙwarai shine zai samu kusaci da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shine zai dace da aljanna a gobe kiyama to shine sababin saukar ita wannan aya Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari shine yake cewa da dani makiri ne nama Asi ibn Wa'il as-Sahmi wato kira na masa aiki ba su dai ba su bi ba fajtama amali inda wato dukiya ta sai ta taru a wajen sa ma'ana ladan aikin da na masa yace wata rana fa ataitu huwa ataqaba sai nazo nake neman cewa ya biya ni haƙina fa qala sai yace dani la wallahi la aqdika hatta takfura bi muhammad yace rantsuwa nake maka da Allah ba zan biya ka wannan haƙina ka sai ka kafirce ma muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Asi wannan a lokacin nan Khabbab Allah ya kara masa yadda sai ya ce masa amma wallahi hatta tamuta kuma tu ba aka fada yace ka san da cewa ina maka rantsuwa da Allah, yace da dai ba zan kafirce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka mutu kuma an tada ka, ma'ana har kiyama har mutuwa ta ci mu ba zan kafirce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala sai yace masa wa inni la mayitu thumma mabuth, yace yanzu ni mutuwa zan yi kuma a tada ni bayan mutuwa ta, ya fada ne yana mai inkarin alkiyama. Qultu na'am, Khabbab yace masa kwarai lalle ne zaka mutu kamar yadda uwayenka da kakanninka suka mutu, kuma tabbas za a tada ka a ranar kiyama a sakauta ma da irin abin da ka aikata. Qala sai yace fa innahu sayakunu li famma malun wa waladun fa aqdi, yace to in ma an tada ni a alkiyamar kamar yadda kake faɗa, a can ma ina da dukiya da ɗaya a can na biya ka. Kaga anan sun ɗanyi kusa da wasu daga cikin jama'a ta musulmi waɗanda za a ciske ne za ka ji suna neman wai bashi na lahira a can wai za su biya mutum, ko in har mutum ya ce a biya shi ya ce to in baka biya ni ba ya ranar kiyama za ka biya ni, sai ya ce in mun gama a can na biya ka. Kaga wannan amince ma ta lalata Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ina kake da tabbacin cewa a can kana da dukiya wanda za ka biya? To shi ne Ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan saƙo. Ubangiji ta'ala ya ce a fara aitan labi ka fara bi ayatina, ba ni labarin mutumin da ya kafirce ma ayoyinmu, wa kana ya faɗa ga wanda ya nemi ya biya shi haƙƙinsa, ya ce masa lahuta yanna malan wa wadada, in ma kamar yadda kake faɗa cewa zan mutu sannan za a tada ni a ranar kiyama, ya ce in an tada ni lahuta yanna malan, ya ce a kiyamar za a bani dukiya wa wadadar da ‘ya’ya kuma in biya ka. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa a ƙwala algaiba, wai shin ya leka gaibu, ya leka lauhul mahfuz, ya ga cewa in an tada shi a ranar kiyama yana da abin da yake da awa na dukiya da ‘ya’ya? Amittakhadha inda ar-rahmani ahada, koko ya riƙe alkawali a wajen Ubangijinsa? Menene alkawali? Ita ce kalima ta la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala sai ya ce kalla, ko ɗaya abin da yake da awa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ba za a bashi ba na dukiya da ‘ya’ya. Sanaktubu ma yaqulu, an gane ko kalla ana ai laysa al-amru kama yaqulu, al'amarin bai zamanto ba kamar yadda yake faɗa. Shine Allah ya ce kalla, ko ɗaya abin da yake da awa ba za a bashi ba. Sanaktubu ma yaqulu, da sannu za mu rubuta duk abin da yake faɗa na miyagun maganganunsa, wani muddu na huminar azabi madda, kuma za mu daɗa masa azaba madda, wato daɗawa kenan, za mu daɗa masa wata azaba ta musamman akan azabar da ya cancanta. Dama a farko ya cancanci azaba a sababin kafirce ma ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake, an gane ko? Azaba wadda za a daɗa masa akan azabar da ya cancanta shine akan wannan munar magana, saboda yana inkarin alkiyama, kuma sannan sai ya shaci faɗi cewa wai in kiyama ma ta tabbata za a bashi dukiya da ‘ya’ya a can ya biya shi. Shine Allah ya ce sanaktubu ma yaqulu, da sannan za mu rubuta duk abin da yake faɗa, wani muddu lahu minal azabi madda, kuma za mu daɗa masa azaba daɗawa. Wannan risuhu ma yaqulu, kuma duk abin da yake faɗa na dukiya da ‘ya’ya, Ubangiji ta'ala ya ce za mu gashe masa su. Waya a tina farda, kuma zai zo mana shi kaɗai a ranar kiyama tamkar yadda mahaifiyar shi ta haife shi lokacin da ya zo duniya, haka zai koma kiyama. Da kaji ci itin muna furada kama khalaqnakum awwala marra, kuma kamar yadda zai zo nan gaba, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kowane ɗaya daga cikin bayi zai zo ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai a ranar kiyama, la mala lahu wala wala, ba maganar dukiya, ba maganar ‘ya’ya, duk abin da ka tara za ka bar shi bayan bayanka. Shi ne Allah ya ce wannan rufu ma ya kulu, za mu gashi masa ma ya kulu duk abin da yake faɗa na dukiya da ƴaƴa wa ya atina farda zai zo mana shi kadai a ranar kiyama wata kazu min dunillahi alihata ubangiji ta'ala ya ce mushrikai wato sun rike alihatan wasu alloli suna bauta musu min dunillahi ba ubangijin da ya halicce su ba li yakunu lahum izza dan waɗannan gumaka da suke bauta masu zame musu izza wato kariya izzan bi ma'ana man'a su zame musu wai masu tsaro da kariya dangane da azaba a ranar kiyama shine Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan mushrikai sun rike alihatan wasu alloli suna bauta musu min dunillahi ba Allahn da ya halicci halittu li yakunu lahum izza dan su waɗannan gumaka da suke bauta masu zame musu izza wato tsaro da kariya game da azabar Allah a ranar kiyama ma'ana su zame musu masu ceto kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah ubangiji ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi mushrikai suna bauta ma wani kuma bayan Allah ma la yadurruhum wa ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum abinda bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa wala yadurruhum kuma bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba wa yaquluna suna fada in an tambaye su me yasa kuke bauta ma wannan Allah sai su ce ha'ula'i shufa'auna 'indallah wadannan su ne masu ceton mu a wajen Allah ma'ana su ne za su cete mu a wajen Allah haka can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul zumar والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى wadanda suka riki wani abun bauta ba Allah ba in an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani Allah sai su ce ma na'buduhum ai mu ba ma bauta musu illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu da ubangijin mu kusantarwa dan haka su Abu Jahal da su Abu Lahab da sauransu kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara zamani da su sun yi imani sun tabbatar da cewa gumakan su da suke bauta ma Lata da Uzza da Mana da sauran gumakan su ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa ije cuta amma sun yi itikadin cewa waɗannan gumaka wasu za su cece su a ranar kiyama dan haka suke bauta musu su zame musu tsani tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka wannan shine yake tabbatar da duk wanda ya dauki wani bawa ya sanya cewa shine tsani tsakanin shi da ubangiji sai ya biyo ta kansa to ya kafirta yana daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah mutum ya dauko wani bawa ya ce shine tsani tsakanin shi da ubangiji wai sai ya biyo ta kansa kamar yanda shirkar mutanen yau daidai take da shirka ta mutanen farko bal ma ta fi tsanani akan shirka ta mutanen farko da yawa wasu waɗanda suke bauta ma wasu salihan bayi suna sarrafa musu haƙƙin Allah sun ɗauke su a matsayin cewa wasu za su cece su a ranar kiyama baki da baki muka yi da wani sai yake tabbatar min cewa shehun shi shine zai cece shi a ranar kiyama shi zai cece shi a ranar kiyama to ina yake da tabbacin cewa shi wannan shehun nashi ya samu tsira balantana shi ya cece shi to dan haka shine anan ubangiji ta'ala yake faɗa mana wattakhazu min dunillahi alihatan yace mushrikai sun riki wasu alloli suna bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah li yakunu lahum izza dan su waɗannan gumaka nasu su zame musu tsaro da kariya game da azabar Allah ma'ana su cece su ubangiji ta'ala yace kalla ko daya ba za su cece su ba ba za su zame musu kariya tsakankanin su da azabar mu sayakfuruna bi ibadatihim su allolin nasu da suke bauta musu in kiyama ta yi sayakfuruna bi ibadatihim da sannan za su kafirce game da bautar da suka musu su waɗanda aka bauta ma za su yi bara'a su ce ba mu ba ku an gane ko ma kuntu iyana ta abu mu ba mu ba kuke bauta ma kamar yanda Allah ya faɗa mana a can cikin suratul furqan wa yawma yahshuruhum jami'an fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfan wala nasra aran nan duk wanda aka bauta masa koma bayan Allah zai ƙaryatar da wanda ya bauta masa yace ma kuntum iyana ta'bu mu dai ba mu ba kuke bauta ma tunda ba mu ba muka ce ku bauta ba an gane ku duk wanda ka masa biyayya akan hanya ta bata ido rife to za ku yi bara'a tsakaninka da shi a ranar kiyama haka duk wani koma bayan ubangiji wanda ka bauta masa a ranar kiyama kamar yanda Hausawa muke faɗa za ku yi baran-baran tsakaninka da shi to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa sayakuruna bi ibadatihi an gane ko ubangiji ta'ala yace da sannu za su kafirci bi ibadatihi game da bautar da suka musu a wani lokaci ne za su kafirce su ce ba su yarda ba su amince ba da wannan bauta da aka musu a yawmal ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama za su kafirce game da shirkar da kuka yi da su ma'ana kuka dauki haƙƙin Allah kuka ba su wa yakununa alaihim ziddah su waɗanda aka bauta ma ba Allah ba za su zamanto ziddan kishiyoyi ga waɗanda suka bauta musu ma'ana za su zamanto makiya tsakaninsu da su za su zama abokan gaba an gane ku wa yakununa kenan su waɗanda aka bauta ma ba Allah ba za su zamanto ziddan makiya lahum ga su waɗanda suka bauta musu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وبنجي تعالى كفتا ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين وبنجي تعالى يتي شمبك سندتي و أنا أرسلنا الشياطين للي موني مكي سكا شيطانو على الكافرين ga duk waɗanda suka kafirce mana ta uzuhum azza waɗannan shaytanu suna raurautawa suna ingiza su zuwa ayyuka na safi wannan sakamako ne wanda ya dace duk wanda ya fahimci gaskiya yake ubangiji ta'ala sai ya saka masa shaytani na musamman da wannan shaytani zai kwanta da shi zai tashi duk inda yake wannan shaytani ba zai rabu da shi ba zai zame masa kuti da kuti kuma wannan shaytani ba dare ba rana ayyuka na safu zai yi ta ingiza shi kamar yadda Allah yake faɗa wa man ya'shu an zikri rahmani nukayyibu lahu shaytanan fa huwa lahu karin, duk wanda ya bijire ma ambatan ubangijin sa ma'ana shine alqur'ani. Nukayyibu lahu shaytan, ubangiji ta'ala yace za mu saka masa wani shaytani na musamman. Fa huwa lahu karin, wannan shaytani zai zame masa abuki duk inda yake ba za su rabu ba. To wannan sakamako ne na duk mutumin da ya fahimci gaskiya yake, to Allah zai hada shi da shaytanin da zai yi ta ingiza shi a cikin ayyuka waɗanda suke na sabo. Shine Ubangiji ta'ala yace alam tara shin baka san da cewa anna arsalna shayatina, lalle mu ne mukan saka shaytanu alal kafirina ga kafirai, ta uzzuhum azza, waɗannan shaytanu suka raurauta su raurautawa ma'ana suna ingiza su akan ayyuka waɗanda suke na sabo. Lafazin irsal anan ma'anarsa shine at-taslim, ma'ana a saka maka abu ya zamanto ya zame maka alƙaƙai ya zame maka ƙarfin ƙafa ba yanda za a yi rabu da kai. Shine wannan kuma tun lokacin da shaytani yayi girman kai game da umarnin Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ya nuna ba zai duka yayi sujada ga Adam alaihi salam, kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul Isra, da Ubangiji ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyama la ahtani kan dhurriyyatahu illa qalila qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وإدهم وما يئدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. A lokacin nan sai yake cewa ara'aitaka, ya ubangiji na ba ni labarin hadha alladhi karramta alayya, game da wannan mutum wanda ka fifita shi a kaina, ka darjanta shi a kaina, ka umarce ni cewa in duka in masa sujada. Yace da ina akartani ila yawmil qiyamah, rantsuwa nake da kai ya Ubangiji na, in har ka jinkirta mun ka saurara mun mutuwa har izuwa yinin alkiyama, to ni ko nayi alkawali la ahtani kan zurriyatahu, ƴaƴansa zan tumbike su daga kan tafarki wanda yake madidici, in saita su akan tafarki wanda yake na fata, illa kalila yace sai dai dan kadan wanda ka ba su tsaro da kariya. Ubangiji ta'ala sai yace masa izhab, jika an jinkirta maka mutuwa har izuwa kiyama, amma ka san da cewa faman tabi'aka minhu, duk wanda ya bi ka daga cikin su, to kai da su, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, lalle wutar jahannama ita ce sakamakon ku kuma sakamako wanda yake cikakke. Sai Allah ya ce masa wastafziz man istafata minhum bisautik, je ka raurauta duk wanda ka samu dama daga cikin su da muryarka. Muryar shi yana daga cikin murya ta shaytani, dukkan wasu maganganu wanda Allah baya so baya kawo. An gane ku, gaba ɗaya wannan sautin shaytani ne, duk wata fada wanda Allah bai yarda da ita ba, bai amince da ita ba, to tana karkashin sauti wanda yake na shaytani, dan haka bai takaita ba akan kide-kide da busa. Kide-kide da busa na daga cikin sautin shaytani, amma ba su kadai bane, an namimanci da yi da mutane da gulma da sauransu, wannan duka suna karkashin sauti na shaytani. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika, Ubangiji ta'ala yace ka janyo akan fatar da su bi khaylika wa rajlika, ɗan dawakanka da ɗan kafarka, ma'ana ka yi gayyarka gaba ɗaya domin fatar da su. An gane ku, larabawa sukan ce ja'a bi khaylihi wa rajlihi, idan ya zo gaba ɗaya da duk abin da yake tattare da shi. Ubangiji ta'ala yace wa sharikhu fil amwali wal auladi, kai tarayya da su a cikin dukiyoyi na haram, wal auladi da ƴaƴa, wa idhum kuma kai musu alkawali alkawali na kariya. Sai Allah yace wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura, shaytani abin da yake ma jama'a alkawali bai zaman tofa ce alkawali ne wanda yake na rudi. kaga wannan aya Allah ya bashi damar cewa wastafziz man istata'ta minhu bi sawti she ka kararrauta duk wanda ka samu dama akan shi da muryar Ubangiji ta'ala yace she ka kararrauta shi to dan haka duk waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su to Allah yakan saka musu shaytanu amma ya kasance shaytani na aljan ko shaytani wanda yake na mutum duk wanda yake gaskiya sai Allah ya saka masa shaytani wannan shaytani zai zame masa abuki bayan rabuwa da shi ko dare ko rana shine Ubangiji ta'ala yace alam tara shin baka san da cewa anna arsalna shayatina mu ne mukan saka shaydanu alal kafirina ga kafirai ta uzuhum azza suna raurauta su raurautawa kenan daga kan hanya wadda take madidiciya da zuwa hanya wadda take tabata wala ta'jal alaihim Ubangiji ta'ala yace karka musu gaggawa game da abin da suke neman gaggauta shi na azaba domin su fada suke dan izgili da ba'a azabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu alkawari in har gaskiya ce a yanzu ma ta zo sun shirya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wayasta'jilunaka bil azab walan yukhlifa Allahu wa'ada suna maka gaggawa game da saukar azaba ce da su Ubangiji ta'ala baya saba alkawari ko kuma wayasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ko kuma can da yake cewa wayasta'jilunaka bil azab sai yake cewa wayasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun Ubangiji ta'ala yake cewa yasta'jilunaka bil azab suna maka gaggawa game da saukar azaba ce da su walaula ajalun musamman in ba dan ajabi wanda yake abun ambato lokaci da Allah ya kayyade na azabtar da duk wanda ya saba masa da ja'ahumul azab da take yake yanzu azaba ta zo musu wala ya'tiyannahum baghtatan Ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata da azabar a yanzu ta zo musu kai tsaye wa hum la yashuruna alhali basu sani ba to dan haka alkawari ne na Allah komai Allah ya kayyade masa lokaci in lokaci yayi daidai da kyautawar ido ba maganar shira shine Allah yace fala ta'jal alaihim kada kai musu gaggawa game da saukar azaba innama na'uddu lahum adda kasanda cewa muna kilga musu kwanuka kilgawa ko kuma muna kididdiga musu lumfashi kididdigewa in yayi azabar da suke neman gaggawar ta to za ta zo kenan nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana lallashin manzansa cewa kada ya musu gaggawa game da abin da suka nema ya dau hakuri za su kare ni kan su kawo garin barewa za ta kare gudunta hannun mai dawa a karshe za ta fada shine Allah ya ce fala ta'jal alaihim kada kai musu gaggawa game da saukar azaba innama na'uddu lahum adda kasanda cewa kadai muna kilga musu kwance tashi kilgawa ko kuma muna kilga musu lumfashi kilgawa in ya riga ya cika iya abinda muka kayyade musu to kai tsaye za su ga azabar Allah yawma nahshurul muttaqina Ubangiji ta'ala yace ba su labari game da ranar da mukan taro almuttaqina waɗanda suka tsara dokokin Ubangijin su abinda yace su yi suka yi bakin gulgudan iko abinda ya hane su suka hanu ila arrahmani za mu taro da su ne zuwa ga Ubangijin su wafdan jama'a jama'a ko kuma wafdan suna mahaya akan taruwar haka za a tada mu'mini a ranar kiyama an gane ku shine Ubangiji ta'ala yace yawma nahshurul muttaqina ba su labari game da yinin da mukan taro almuttaqina waɗanda suka tsara dokokin Ubangijin su wafdan jama'a jama'a domin wafd jam'i ne na wafid in aka ce wafid kenan jama'a wadda take ta kanzo an gane ku jama'a ta baki kenan su ne ake kira alwafid wafid kenan jama'a jama'a ko kuma wafdan sai ka ce mahaya za su zo a ranar kiyama za a taro su wafdan suna mahaya ila arrahmani zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala saboda karamci wa nasuqul mujrimina Ubangiji ta'ala yace a wannan yini wato kangarari miyagun ƴaƴa za mu koro su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirda wato suna masu kishirwa kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu a ranar kiyama za a koro su zuwa ga Ubangiji subhanahu za a koro su zuwa wutar jahannama zumara jama'a jama'a haka za a koro su wal iyazu billahi shine yace wani sukur mujrimina masu saurin kai waɗanda suka kangare ma Ubangijinsu a rannan Ubangiji ta'ala yace za mu koro su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirda suna masu kishirwa lafazin wirdun jam'i ne na wari in aka ce wari mai zuwa mashaya domin shan ruwa don ba kowa yake zuwa mashaya sai wanda kishirwa ta koro shi to dan haka za a koro su suna masu kishirwa a ranar kiyama zuwa wutar jahannama Ubangiji ta'ala ya ce la yamlikuna shafa'ata wato su waɗannan mujrimai wato ba sa iya mallakar ceto ma'ana ba su cancanci wani ya cece su ba illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai dai wanda ya riki alkawali a wajen Ubangijinsa shi kadai ne za a ceta ma'ana wanda ya faɗi kalima ta la ilaha illallah ya kudirce ta a zuciyarsa kuma yayi aiki da abin da ta kunsa to anan Ubangiji ta'ala ya nuna cewa la yamlikuna shafa'a ba sa iya mallakar ceto ai la yastahiquna an yushfa'a fihi ba sa cancanci ba a cece su to in ba su cancanci ba a cece su kenan min babu aula su ba su isa su cece wani ba duk wanda ba a cece shi ba kenan bai isa bai cece wani ko kuma la yamlikuna shafa'a masu ceto ba sa iya mallaka musu ceto a wannan yini an gane ko illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai dai wanda ya riki alkawali a wajen Ubangijinsa shi kadai ne masu ceto za su cece shi me yasa saboda sharadin samun ceto a ranar kiyama wato shine imani da Allah da manzanninsa ga wanda mutuwa ta cin masa akan haka mai tauhidi masu tauhidi su ne za a ceta kuma su ne za su ceci wasu kenan mu'minai junansu zai ceci juna waɗanda suke da tauhidi amma duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala shi ba za a cece shi ba kuma shi bai isa bai ceci wani saboda ceto sharadi gare shi sharadin a ceci bawa shine ya mutu da imani dan haka shi ceto yana da sharuda guda biyu kamar yadda bayani ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba menene sharadi na farko daga cikin sharuda na ceto tambaya samun yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wanda za a ceta wanda za a ceta ba wanda ya isa ya cece shi sai idan Allah ya yarda a cece shi sharadi na biyu sharadi na biyu izini na Ubangiji subhanahu wata'ala dan ba wanda ya isa ya bigi gaba ya ceci wani a ranar kiyama sai wanda Allah ya bashi izinin ya ceto kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne ya isa ya ceto a wajen Allah a ranar kiyama ko kuma ka ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ai ba wanda ya isa ya ceto a ranar kiyama a wajen Ubangiji illa bi izni sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wata'ala haka yace ma min shafi'in illa min ba'di izni haka kuma ya faɗa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceton masu ceto baya amfanar kowa a wajen Allah sai wanda Allah ya bashi izinin yayi ceto in yayi ceto sannan Allah zai karba to sharadi na biyu shine kenan samun yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga shi wanda za a ceta dan ba haka ka razibi ko an baka izinin ceto kace wanda kaga dama zaka ceta a'a shi kanshi wanda zaka ceta sai idan Allah ya yarda a cece shi dan haka Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya yarda a cece shi sannan za su cece shi dan haka waɗannan sharuɗa na ceto guda biyu akwai aya ɗaya a cikin suratu Taha ta jimilce su, sannan aya ta biyu wadda ta jimilce su na cikin suratu Najm wadda ke cikin suratu Taha. Fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Yawma idhin la tanfa'u shafa'a, yinin alkiyama ceto baya amfanar masu ceto, illa man adhina lahu ar-rahmanu, sai wanda Allah ya bashi izinin yayi ceto sannan zai yi. Wa radiya lahu qawla, shi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da fadarsa sannan za a cece shi. Haka can cikin suratul Najm yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ubangiji ta'ala yace duk mala'ikun da suke cikin sammai, la tughni shafa'atuhum shay'an, cetan su baya amfanar kowa a ranar kiyama, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u, sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda ya so ya ga damar ya ceto, wayar da kuma yarda da wanda za a ceta. To dan haka Ubangiji ta'ala ko ba zai yarda da wani bawa a cece shi sai wanda ya mutu akan tauhidi, sai wanda yake da tauhidi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu wa inni ikhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Manzo Allah yace kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko, Allah ya masa garanti kin addu'a wadda take karbabba yayi addu'ar a amsa masa. Kowane annabi sai da Allah ya masa alƙawarin karbarbar wannan karbar addu'a guda daya yayi addu'ar a karba masa. Manzo Allah yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awata, kowane annabi yayi gaggawa yayi addu'ar kuma an amsa masa. Sai yace wa inni ikhtaba'tu da'awati, ni na oye addu'a ta shafa'atan li ummati yawmal qiyama, dan cetan al'ummata a ranar kiyama. Sai yace fa hiya na'ilatun insha Allah, ceto na in Allah ya so me hada man mata min ummati, duk wanda ya mutu daga cikin al'ummata la yushriku billahi shay'a, sharadi baya shirka da Ubangiji, duk wanda ya mutu akan tauhidi ko mun dadewar shi a wuta to Allah zai fitar da shi da ceton masu ceto a kai shi aljanna, amma duk wanda ya mutu halin yana mushriki ceton masu ceto baya amfanarsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ceton masu ceto baya amfanarsa. Dan haka ceto abu ne wanda ke mallaka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya tarayya da kowa, ba wanda ya isa ya bigi gaba ya ma Ubangiji ta'ala karan tsiye a ranar kiyama ya ceci wanda ya ga dama, ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah. An gane ku? Dan haka wata aya na cikin suratu Saba, malamai suka ce wannan aya ita ta girbe wato bishiya wadda take ta shirka, ma'ana itaciya ta shirka, wannan aya ita ta girbe ta, ta tumbuke ta har jijiyar gaba daya. Ubangiji ta'ala yake cewa ulidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la. Ubangiji ta'ala yace ulidu allazina za'amtum min dunillahi, ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu banda Allahn da ya halicci halittu, ku kiraye su su kawo muku agaji in har sun isa mu gani. Ubangiji ta'ala ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, duk wasu da kuke bauta, duk wani da kuke bauta masa koma bayan Allah gaba ɗayan su la yamlikuna mithqala dharra, abin da ya kai daidai da nauyin jinkiya shi a cikin sammai bakwai ko a cikin kasai bakwai ba su mallaka ba. Abin da ya kai nauyin jinkiya shi a cikin sammai bakwai da kasai bakwai, duk wani da ake bauta masa koma bayan Allah bai mallaki wannan ba. Sannan sai ya ce wa malahum fihi ma min shirkin, ba su da tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sammai bakwai da kasai bakwai. Wa ma lahu minhum min zahira, kuma Ubangiji ta'ala ba shi da wani mai taimako wanda ya kawo masa agaji daga cikinsu. Yanzu misali, an ce a cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya duk wani ba Allah ba, ba wanda ya mallaki daidai da nauyin jankiya shi. Idan aka fitar da sammai bakwai da kasai bakwai ya rage, ba abin da ya rage, to Allah ya ce duk wani wanda ake bauta masa koma bayan shi bai mallaki ba daidai da nauyin jankiya shi a cikin sammai bakwai ko a kasai bakwai. Kaga faqidu shay'in ko la yu'di, wanda bai yada abu bai isa bai bada. Sannan sai aka biyo mataki na biyu, sai ya ce wa ma lahum fihi ma min shirki, ba su da tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sammai bakwai da kasai bakwai. Kenan a farko, in ma a ce abu mallakar ka ne, in abu naka ne, kai kake da mulkin shi, baka tarayya da kowa, kana iya ɗauka ka ba wanda ka ga dama. In ba ka da mallakar abu gaba ɗaya ba naka ba ne, to mataki na biyu yakan iya kasancewa kana da tarayya, kai ma kana da kaso naka. Kenan in kana da kaso naka, ko da baka isa ba ka bada gaba ɗaya, to kakan iya cewa a ware min kaso na, ni ma in yi abin da na ga dama da shi. To babu wanda yake tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin halittar sammai bakwai da kasai bakwai. In ba ka da mallakar abu, ba ka da tarayya, to sai a dawo mataki na uku, me yiwuwa lokacin da shi wannan zai yi wannan al'amari ka taimaka masa. Yanzu misali, kai kana da dukiya, dukiyar nan mallakar ka ce, kaga in mallakar ka ce ban yi saba in ɗauki dukiyar ka in yanda na ga dama da ita. Amma in ina da tarayya da kai a cikin wannan dukiya, ina iya cewa to ware mun ka sona, ni ma in yi abin da na ga dama da shi. To mallakar ka ce ba tawo ba, kuma ba ni da tarayya da kai a cikin wannan dukiya, to sai ya zamanto lokacin da zaka nemi wannan dukiya, aini na taimaka maka, na taimaka maka, na kawo kokari, ko na ranta maka kuɗi, ko kuma na ringa tsare maka shago, ko kuma kayanka in suka zo ni nake zuwa in ɗauko su. Kenan dan jin kunya ma kenan na taimaka maka, kenan zaka iya ɗaukan wani abu ka ba. To anan sai Allah ya ce wa ma lahu minhum min zahir, Ubangiji ta'ala ba shi da wani mai taimako mai agaji daga cikinsu. Lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai, daga cikinsu waye kama mashi, waye agaza mashi? Sai Allah ya ce to wala tanfa'u shafa'atu indahu, ceton masu ceto baya amfanar wani inda hu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, illa liman azina la, sai wanda Allah ya bashi izini. Kaga waɗanda ake bauta ma ba Allah ba, ba su mallaki ba daidai da janki, nauyin jankiya shi a cikin sammai bakwai da kasai bakwai, kuma ba sa tarayya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin sammai bakwai da kasai bakwai, kuma a cikinsu ba wanda ya agaza ma Allah a lokacin da zai halicci halittu da komai da kowa. Kenan dan haka ba su isa ba su ceci wani, sai wanda Allah ya bashi izinin ya ceto, sannan zai ceto. Kenan shi wanda zai ceto sai wanda Allah ya bashi izini, shi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi, sannan za a cece shi. Walillahi al-masalul a'la. Yanzu misali, ai akwai jama'a waɗanda suke cikin kurkuku, waye isa a yau ya je ya ce zai fito da wani ɗan kaso? Sai dai in izini aka baka ka je ka huddo, in ma izinin aka baka za a kayyade maka mai laifi kaza da mai laifi kaza, kana iya fitar da su wanda masu laifi kaza. Walillahi al-masalul a'la. Dan haka dai shine anan Ubangiji ta'ala yace la yamlikuna shafa'a, yace ba sa iya mallakar ceto, ma'ana ba su cancanci ba a cece su, balantana su cece wani, illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada, sai dai wanda ya riki alkawali a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai ne kenan ya cancanta masu ceto su cece shi. Ko kuma la yamlikuna shafa'a, kenan la yamlikuna shafa'a, in ma ka maida zuwa ga mujrimai, kenan la yamlikuna shafa'a, ba sa iya mallakar ceto, kenan ba su cancanta ba a cece su, balantana su cece wani. Wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ko kuma la yamlikuna shafa'a, masu ceto ba sa iya mallaka ma wani ceto illa man ittakaza illa rahmani ada, sai wanda ya riki alkawari a wajen Ubangiji shi kadai ne kenan masu ceto za su cece shi. Wa qalu ittakaza rahmanu walada, mushrikai sun fada sun ce Allah ya riki da, kamar yanda ƴan mushriku suka ce Isa dan Allah ne, kamar yanda Yahudawa suka ce Uzairu dan Allah ne, gaba ɗayan su Allah ya karyatar da su. Wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah, zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufaku, kamar yanda wasu mushrikai su kuma suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine Allah yace wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, suka ce Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama ya rikida. Ubangiji ta'ala yace laqad ji'tum shay'an idda, tabbas kun zo da wani abu wanda yake mai girma, ma'ana kun fadi fada wanda ta kai matuka a cikin mu a wajen mu. Lafazin wato iddan, idan aka ce al-iddu wato musibar da tafi kowace musiba tsanani, ita shine ake kira da al-id. Idan ka ji Larabawa sun ce al-id a'abamu dawahi, musibar da tafi kowace musiba tsanani, dan haka babu magana wadda tafi kowace magana muni sama da jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da. An gane ko? Shine Ubangiji ta'ala yace wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, sun ce Allah ya rikida. Ubangiji ta'ala yace laqad ji'tum shay'an idda, tabbas kun zo ma wani abu wanda yake mai girma, wanda yake abin ki, ma'ana kun fadi fada wanda take ta kai matuka a wajen mu. Takadu samawati yatafaffarna minhu, Ubangiji ta'ala yace sammai bakwai wato sun kusa su dare minhu saboda munin wannan fada, sammai bakwai gaba ɗaya sun kusa su tsage su rubuto kasa su kashe wanda yake karkashin su a sababin munin wannan fada. Watan shakul ardu, Ubangiji ta'ala yace kasa ita ma ta kusa ta tsage ta hade dukkan abin da yake kanta na halittu. An gane ku? Sai ka ƙara aru waccan minhu kenan, minhu saboda munin wannan fada. Wata kirrul jibalu hadda, duwatsu sun kusa su fado su rugulguje su hallaka duk wanda yake karkashin su saboda munin wannan fada. Anda aulir rahmani walad, saboda sun ce Allah ya rikida. Kaga wannan ya nuna mana fada ce wadda ta kai matuka a wajen mu, jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da, babu abin da yafi shi mu. Da yake Ubangiji ta'ala rahamarsa rahama ce wadda take mailwaciya, wanda yi irin wannan mummunar magana in ya dawo zuwa ga Ubangiji ya tuba, take yake Allah zai karbi tubarsa, matukar ya cika sharuɗa na tuba. Kamar yanda Allah ya faɗa yake cewa afala yatmul masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nusarrifu lahum al-ayat thumma unzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wa huwa as-sami'ul 'alim. Ubangiji ta'ala a can sai yake cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. An gane ku? Da yace laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masihu ibn maryam wa qala al-masihu ya bani isra'ila abudu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sai yace afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim wal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nusarrifu lahum al-ayat thumma unzur anna yufaku. Shine Allah yace afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, yanzu ba za su koma zuwa ga Ubangijinsu su tuba su dena irin wannan mummunar magana, wa yastaghfiruna su roki gafararsa, dan haka babu laifin da bawa zai tuba Allah ya ki karɓan tubansa. gaya dai wannan kalima ce mai muni wanda Allah yake sammai bakwai sun kusa su dare su rutu su halaka wanda yake karkashin su saboda munin wannan fada. Kasa ta kusa ta tsage ta hade duk abin da yake kanta na halittu saboda munin wannan fada. Duwatsu sun kusa su fado su rugulguje saboda munin wannan fada. Shine yace an da aulin rahmani wala a sababin kenan sun yi da awar cewa Allah ya rikita. An gane ku? An da au kenan min ajili an da aulin rahmani walada, domin kenan sun sanya ɗa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sun ce Isa ɗan Allah ne, su Yahudu sun ce Uzairu ɗan Allah ne, su wasu mushrikai sun ce mala'iku ɗaya mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala sai ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, bai dace ga Ubangiji mai gamammiyar rahama an yattakhidha walada ya riki ɗa. Me yasa? Saboda rukun ɗa wannan sifa ce ta kaskanci da tawaya da kasawa. Saboda duk wanda yake neman ɗa sai wanda yake kasashe, wanda yake buƙatar nan gaba a taimaka masa. Ai so da yawa zaka ji mutum ya ce in samu ƴaƴa ƙarfina yana ƙarewa, su kuma ƙarfinsu ya kawo. To Ubangiji ta'ala shi mawadaci ne, wadata wadda ba ta da iyaka, baya buƙatar komai a wajen kowa, kowa da komai mabuƙaci ne zuwa gare shi. Wallahul ganiyyu wa antumul fuqara. Shine yace wa ma yanbaghi lirrahmani, bai dace ba ga Ubangiji mai gamammiyar rahama an yattakhidha walada, wato ya riki ɗa. Domin rukun ɗa sifa ce wadda take ta kaskanci, don haka ya wanke kansa lam yalidu wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba. Sai yace in kullu man fis samawati wal ardi, duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai bai zamanto ba illa atir rahmani, face mai zoma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne a ranar kiyama abdan, matsayin yana bawa kaskantacce wulakantacce. In anan bi ma'ana ma annafiya, ai babu abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya illa atir rahmani, face mai zoma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne a ranar kiyama abdan, matsayin yana bawa kaskantacce. Kowa zai je ma Ubangiji a matsayin shi na bawa kaskantacce, baya da mallakar komai da shi da duk abin da ya mallaka an mallake shi, domin duk abin da ka mallaka da kai da shi gaba ɗaya za ku koma gado na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi zai gaje komai. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun. Sai yace laqad ahsahum wa addahum adda, tabbas Ubangiji ta'ala ya ki diddige su, wa addahum ya lissafe su addan lissafi, ba wanda zai fi kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kowa da komai gaba ɗaya zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace laqad ahsahum, tabbas Ubangiji ta'ala ya ki diddige su. Idan aka ce al-ihsa shine lissafi wanda ya kai gaya, wanda a Hausa ake kiran shi kididdiga, ka ba abu ɗaya bayan ɗaya kenan. Idan aka ce al'addu shine lissafi, al-ihsa kididdiga. Shine yace wa ahsa kullu shay'in adada, Ubangiji ya kididdige komai ga lissafi, komai Allah ya san adadin shi, babu wani abu da yake boyuwa gare shi a cikin sammai bakwai ko a kasai bakwai. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama, wama yakhfa ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama. Shine yace laqad ahsahu, tabbas Ubangiji ta'ala ya kididdige su, wa addahum adda, ya lissafe su lissafewa ba wanda ya isa ya koye masa. Wa kulluhum atihi, gaba ɗayan su masu zoma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne yawmal qiyamati, a ranar kiyama farda, wato shi kadai, ma'ana kowane ɗaya daga cikin su. Atihi, mai jema Ubangijinsa ne subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati, a ranar kiyama fardan shi kadai, kowa haka zai koma zuwa ga Ubangiji. Sannan sai ya ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa aminu salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da Ubangijinsu, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, da sannu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya musu so da ƙauna a cikin zukatan bayansa, shi ya so su kuma ya sanya bayi su so su. kamar yadda hadisi ya inganta hadisin na cikin muwatta ta al-Imam Malik da Sahihu Muslim. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, idza ahabba Allahu al-abda, idan Allah ya kaulaci bawansa, qala li jibrila, ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga Jibril alaihi salam, qad ahabbtu fulana fa ahibba, ubangiji ta'ala ya ce ya kai Jibril ka tabbata na su bawa na wani, dan haka kai ma ka kaulace shi. Manzon Allah ya ce fa yuhibbu Jibril, take yanke Jibrilu sai ya kaulaci wannan bawa. Sannan Allah sai ya ce masa ka yi shaida, ka yi sanarwa a cikin mala'ikun da suke cikin sammai, sanar da su cewa Ubangiji ta'ala ya kaunaci bawansa wani, dan haka su ma ya zama wajibi su so shi. Shine manzon Allah ya ce thumma yunadi fi ahadis sama, sannan Jibrilu sai ya yi shaida a cikin mala'ikun da suke cikin sammai bakwai, ya ce da su inna allaha azza wa jalla kada ahabba fulanin fahimu, kusan da cewa Ubangijinku mai girma da ɗaukaka ya kaunaci bawansa wani, don haka kuma ku so shi. Manzon Allah ya ce fa yuhibbuhu ahlus sama, mala'ikun da suke cikin sammai bakwai gaba ɗayansu sai su kaunaci wannan bawa. Thumma yuba'u lahul qabula, thumma yuba'u lahul qabulu fil ard, sannan an gane ko yuba'u lahul qabula fil ard, sannan sai a aza masa so da kauna a ban kasa, kowane mumini in ya ganshi zai so shi. An gane ku, domin inna diyura ala ashkali hata kau, ƴan uwansa muminai za su kaunace shi. Sai ce haka nan in Allah ya ki bawa ya kyamace shi, Allah zai kyamaci wannan bawa, ya sanya Jibrilu ya kyamaci wannan bawa, Jibrilu ya yi sanarwa mala'ikun da suke cikin sammai bakwai su kyamaci wannan bawa, daga ran nan wannan bawa sai Allah ya jefa kin shi da kyamar shi a cikin zukatan jama'a. Wannan shine Allah yake ba mu labarin cewa lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, sai yaj'alu lahumur rahmanu wudda, da sannu Ubangiji ta'ala zai sanya musu so da kauna a cikin zukatan bayinsa. Don haka wani daga cikin magabata shine Harim ibn Hayyan, Allah ya ji kansa, yake cewa ma aqbala abdun bi qalbihi ila Allah azza wa jalla illa aqbala Allah bi qalbi bi qulubi ahli al-iman ilayhi hatta yarzuqahu mawaddatahu, wato bawa bai taba gabatar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zuciyarsa gaba ɗaya ya koma zuwa ga Ubangiji yayi masa da'a, face sai Allah ya gabato masa da zukatan duk wasu mu'minai, Ubangiji ta'ala ya azurta shi da sansu da kaunarsu. Duk wani mu'mini idan ya ganka zai so ka zai kaunace ka, ba komai yake sanya bawa ya samu soyayya ta Ubangiji, ya samu soyayya ta bayi face da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba komai yake janyo ma bawa ki da kyama face kangare ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka in kana son jama'a su so ka, to kama Ubangijin ka da'a, Ubangijin ka zai kaunace ka kuma ya sa jama'a su so ka. Shine yace innal ladhina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, sai yaj'alu lahumur rahmanu wudda, da sannu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya musu so da kauna a cikin zukatan bayinsa. Fa innama yassarnahu bi lisanika, fa innama yassarnahu bi lisanika, Ubangiji ta'ala ya ce ka san da cewa wannan littafi da ka zo da shi na Alkur'ani mu ne muka sauƙaƙa shi bi lisanika, da harshenka. An gane ku, li tubashshira bihi almuttaqina, dan ka ba da albashir da shi, dan ka ba almuttaqina waɗanda suka tsara dokokina albashir, da cewa makomarsu ita ce aljanna a gobe kiyama. Wa tunzira bihi qauman ludda, kuma dan ka gargadi mutane waɗanda suke masu tsananin jayayya da wannan Alkur'ani da ka zo da shi. Allah ya sauƙaƙa Alkur'ani da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin Alkur'ani ya sauka da yare da larabci. Yaren larabci ko shine yare wanda yake cike da fasaha. Fasahar da take cikin larabci, inda za a kasa ta kashi 100, babu wani yare wanda ya kwashi ka daidai da kashi 1 a cikin 100. Larabci ya fi kowane yare fasaha. yanzu misali idan ka dauka yanzu a Larauci inuwar safin ya ke ce mata zillun, inuwar yamma fa fa'ul, domin ta dawo. Inuwar yamma idan ka kiraye ta da cewa zillun, wannan ka zama ba gida je a Larauci. Inuwa ta sahi in ka ce mata fa'ul, shi ma wannan gida zance ne. Duk wani abu da ka sani a Larauci akwai kalimar da ya kamata ka yi amfani da ita a gunta. Amma mu za ka samu dukkan wani yare za ka same shi abubuwa abu ɗaya ne za ka gani shi ne zai iya zama wuri daban-daban. Wannan yana nuna rashin fasaha a cikin shi sosai. Don haka Larabci harshe ne wanda kuma yana da sauƙi a kan harshe, yana da sauƙi, ba shi da nan. To don haka Alƙur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, Ubangiji ta'ala sai ya sanya wannan littafi da yaren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi, Allah ya saukar da Alƙur'ani. Shine Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika, ka san da cewa mun saukaka wannan Alƙur'ani bi lisanika, da harshenka kenan, yarenka wanda yake na Larabci. Don haka Alƙur'ani abu ne wanda yake mai sauki a wajen karantawa, mai sauki a wajen haddacewa, kuma mai sauki a wajen yin aiki da abin da ya kunsa ga wanda Allah ya masa gamankatar, ya masa dace. Shine Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun, shine Allah ya faɗa ya maimaita a cikin suratul Qamar, wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir, shine ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika, ka san da cewa mun saukaka wannan al-qur'ani bi lisanika, da harshenka, lidubashshira bihi al-muttaqina, dan ka ba wato masu takawa albishir da wannan alqur'ani, cewa makomar su ita ce aljanna a ranar kiyama in har sun gudu kokin da yake cikin sa. Watunzira bihi qauman ludda, kuma dan ka galgadi jama'a waɗanda suke masu tsananin jayayya bihi da wannan alqur'ani da kazo da shi, cewa in har ba su daina jayayya ba to makomar su ita ce wuta. Lafazin luddan jam'i ne na al'alat. Idan aka ce al'alat wanda ya kai matuƙa a wajen jayayya, mutumin da ya san gaskiya kuma baya karɓar gaskiya kuma sai da awata kariya, duk yanda za a yi da shi, shi ba zai karɓi gaskiya ba, kuma akan abin da ya nace na kariya yana. Allazi la yaqbalu al-haqqa wa yad'i al-batila, wanda baya karɓar gaskiya in gaskiya ta bayyana gare shi kuma ya ringa da awata kariya, wannan shine ake kira da alad. Kamar yadda Allah ya siffanta wani a cikin suratul Baqara, wa huwa aladul khisa, shine Ubangiji ta'ala ya ce wa tunzira bihi qauman ludda, dan ka galgadi wato jama'a waɗanda suke masu tsananin shayayya. Wa kam ahlakana qablahum min qarn, Ubangiji ta'ala ya ce al'ummu nawa gabaninsu muka hallakar da su, kar su manta, nawa muka hallakar da su gabaninsu, ga mutanen annabu, ga mutanen annabu, wannan annabu, ga mutanen annabu, ga mutanen annabu Shu'aib, ga mutanen wato annabi Musa, Fir'auna da jama'arsa, da sauran al'ummu waɗanda suka kangare ma Ubangiji, nawa Allah ya hallakar da su. Shine yace wa kam ahlakana qablahum min qarn, gabaninsu nawa muka hallaka daga cikin al'umma, waɗanda muka hallaka hal tuhissu minhum min ahadin, Ubangiji ta'ala yace shin ko kana ganin ɗaya daga cikin su, aw tasma'u lahum rikiza, ko kuma kana jin wani kurtan kuka daga gare su. Idan aka ce ar-rikiz shine a Hausa ake kiran shi kurtan kuka, shine as-sautul khafi, wanda in wahala ta yi wahala za ka ji mutum yana kuka kukan zuci, yana kuka a ƙasa amma kukan bai bayyana. Shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa faka ayyin min qaryatin ahlakanaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'abbalatin wa kasrin mashi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fi sudur. Dan haka shine idan ka shede ne da barazana Allah yake musu, wa kam ahlakana qablahum min qarn, nawa daga cikin al'ummu gabanin su muka halakar da su hal tu hissu minhum min ahad wadanda muka halakar shin kana ganin daidai da mutum ɗaya daga cikin su akwai ɗaya daga cikin samudawa mutanen annabi salih akwai ɗaya daga cikin adawa mutanen annabi hudu gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya girbe su ubangiji ta'ala ne ya faɗa fa hal taranahum min baqiya shine anan yace hal tu hissu minhum min ahad shin wai ku kana ganin ɗaya daga cikin su waɗanda muka halakar aw tasma'u lahum rikza ko kuma kana jin wani kwantan kuka nasu a yanzu kenan shine murya wadda take koyayya wanda kuka in yayi kuka kuka wanda yake kasa 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 shine ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna kenan babu su babu alamar su gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya gama da su nan muka zo ƙarshen wannan sura nan zamu dakata da fatan abin da muka fata daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك